A sanarwar da ta bayar, gwamnatin mulkin sojan Mali ta zargi kasashen mambobin kungiyar ta jefin Sahel da nuna rashin adalci a bisa la'akari da yadda ta ce sun hana wa kasar ta Mali shugabancin karɓar kungiyar a wani lokacin da kamun lubayi ya zo gare ta. A cewar tsohon ministan tsaron kasar Nijar Kalla Mutari, wannan mataki raguwar dubara ce.
Wannan cewar sun kai sun hita da cikin kungiyar tamu ta kasashen Sahel zai kawo Mali asara ta duka taimako wanda ake badawa, wanda ya shahi cigaban ƙasa, wanda ya shahi ayyuka waɗanda za su canza wurarai inda muke da matsalar tsaro a Rijiya, a kawo taimako na wannan noma ko na hannun kiwo ko lahiya da sauransu waɗanda ake yi cikin wannan tafiya ta jefin Sahel. Kuma za su hitar da sojojinsu waɗanda ke cikin ƙungiyoyi na horo na soji waɗanda gare mu a cikin jefin Sahel. Wannan duka asara ce ta Mali. Kenan jefin Sahel wannan abu bai ce mata komi.
Yaƙi da ta'addanci a yankin Sahel na daga cikin ayyukan da kungiyar ke mai da hankali a kansu ta hanyar rundunar haɗin gwiwar ƙasashe biyar mambobin jefin Sahel, abinda ya sa ake ganin ficewar Mali na iya mai da hannun agogo baya. Sai dai a cewar Kalla Mutari,
ko iyakar mu ta Nijar ko iyakar mu ta Burkina ba su da kowa, kuma yaƙin wannan da ake ba arewa bane ake yin shi, ba iyakar Burkina Faso bane inda su suke yaƙi da su da ƴan Rasha din, ba iyaka da Burkina Faso bane, ba iyaka da Nijar bane, ba iyaka da Mauritania ne ba, tsakar ƙasar su ne suke yakin. Sai bara ne Mopti ne, Banjagara ne, Duwanza ne kake yi. Wannan garuruwa tsakan Mali ne wannan yakin yake, bai kawo gare mu ba. Mu kadai ne ke kare kanmu da kanmu, iyakar mu da su, babu su su kudai nasu.
Sabon matsayin da hukumomin Mali suka dauka tun bayan tagwayen juyin mulkin da aka fuskanta a kasar a wani lokacin da har yanzu ake cikin halin rashin tabbas game da shirin zaben demokradiya, shine abin da ake dauka a matsayin dalilin da yasa kasashen jefin Sahel suka hana wa Mali dare kujerar shugabancin kungiyar. Inji ne fashin baki akan al'amuran yau da kullum Abdulrahman Alkasum.
Wannan digingire da suke yi dauke da ƙwaryar nunu ga kansu su shugabannin kasar Mali ba gammo, ba za a yarda ba a ba su wata kungiya irin haka nan mai muhimmanci su dauki jagorancinta su kai yankin gaba ɗaya su tusa shi cikin wata matsala wadda a gaza ma gaba ɗaya ta ina za a tunkara abu. Wannan shi yasa shugabannin suka ki yarda su ba da jagorancin wannan kungiya mai muhimmanci saboda take-takensu.
A shekarar 2014 ne kasashen Niger da Chadi da Burkina Faso da Mauritania da Mali suka kafa kungiyar jefin Sahel da zummar karfafa hulɗa a tsakaninsu. Tabarbarewar tsaro a wannan yanki ta sa shugabannin waɗannan ƙasashe kafa rundunar haɗin gwiwar jefin Sahel a shekarar 2017 da nufin yaƙi da ƙungiyoyin ta'addanci. Sai dai mutuwar shugaba Idris Deby na Chadi da juyin mulkin da aka fuskanta a ƙasashen Mali da Burkina Faso sun yi sanadin gilkushewar harkokin wannan runduna. Lamarin da hatta sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres ya bayyana damuwa akan faruwarsa kamar yadda ya sanar a yayin ziyarar da ya gudanar a baya-bayan nan a nan Nijar. Sune Muni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.